Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau 24 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Shugabannin NATO za su gana a Brussels don tattauna martani na gajeren lokaci da dogon lokaci da za su dauka kan mamayar Ukraine da Russia ta yi a yau Alhamis. Koriya ta Arewa ta kaddamar da abin da ya nuna harin makami mai linzami kirar ballistic a yau Alhamis. Gwamnatin Japan da Koriya sun tabbatar da hakan. Kwamitin Shari'a na Majalisar Dattijai na Amurka a yau Alhamis zai kammala sauraro na ƙarshe don tabbatar da zaɓen mai shari'a Ketanji Brown Jackson a kujerar kotun kolin ƙasar.
To, kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotanni za a ji cewa tsoffin shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma sun yi taro a Abuja na neman mafita game da yawan juyin mulki da kuma rashin tsaro a yankin na Afirka ta yamma. Za kuma a ji cewa hukumomi a yankin Agadez na jamhuriyar Niger sun kaddamar da wani shiri na sayar ma marasa ƙarfi abinci kan farashi mai rahusa saboda tsadar da kayan abincin ke yi bayan kuma azumi na gabatowa.
Mun ji daɗi wallahi mun gode kamar kyauta aka ba mu tunda na fara azumi da shi.
Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa. Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, na cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis shugabannin NATO za su gana a Brussels don tattauna martani na gajeren lokaci da dogon lokaci da za su dauka kan mamayar Ukraine da Russia ta yi na tsawon wata guda, yayin da za su kuma saurari jawabin neman ƙarin agajin kai tsaye daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Gabanin ganawar Zelensky ya yi amfani da aika sakon bidiyo da ya gabatar da Turanci don neman mambobin NATO taimako mai inganci da iyakancewa da ya haɗa da makamai wa dakarun Ukraine. Zelensky ya kuma ƙara roƙon mutane a faɗin duniya da su yi zanga-zanga kan mamayar da Russia ta yi wa ƙasarsa. Bugu da ƙari ga tattaunawar ta NATO, shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugabannin G7 da Majalisar Turai a yau Alhamis. Mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya ce gaba ɗaya manufar ita ce a saurara matsayar da muka ɗauka da haɗin kan da muka samu a tsakaninmu cikin wata guda da ya shuɗe za su ɗore har zuwa lokacin da hali ya yi. Koriya ta Arewa ta kaddamar da abin da ya nuna harin makami mai linzami kirar ballistic a yau Alhamis. Gwamnatin Japan da Koriya sun tabbatar da hakan cikin abin da ya kasance kaddamarwa ta farko da Pyongyang ta yi tun bayan shekarar 2017. Ma'aikatar tsaron Japan ta ce makami mai linzamin Koriya ta Arewar ya yi tafiyar sama da minti 70 kafin ya sauka a wani yankin hada-hadar kasuwanci na Japan da ke da tazarar kilomita 170 yamma da arewacin lardin Aomori na Japan. Makami mai linzamin ya kai tsawon kilomita 6,000 kuma ya kai nisan kilomita 1,100 bisa ga bayanan jami'an Japan ɗin, wanda suka ce makamin ya nuna cewa sabon nau'i ne na ICBM. Yayin wata ganawar gaggawa da Majalisar Tsaron Ƙasa, shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya yi Allah wadai da harba wannan makami wanda ya ce ya keta dokar da Koriya ta Arewa ta saka wa kanta na dakatar da harba makamai masu cin dogon zango. Kwamitin Shari'a na Majalisar Dattijai na Amurka a yau Alhamis zai kammala sauraro na ƙarshe don tabbatar da zaɓen mai shari'a Ketanji Brown Jackson a kujerar kotun kolin ƙasar. 'Yan majalisa za su saurari bayanai daga shaidu na waje da suka haɗa da jami'ai daga ƙungiyar lauyoyi ta Amurka, malaman shari'a da wakilai daga masu kare haƙƙoƙin jama'a, masu tabbatar da doka da kuma ƙungiyar kare haƙƙin addinai. Biyo bayan zaman na yau Alhamis, mambobin kwamitin za su yi la'akari da zaben Jackson kafin gudanar da zaben ko za su aika zuwa cikakken majalisa don nazari. Ayini da aka kwashe ana zaman kokarin tantance ta ajiyar Laraba. Jackson ta kare kare hujjojinta a gaban mambobin jam'iyyar Republican inda Senator Tom Tillis ɗan Republican ya nuna cewa Jackson tana da sani a al'amuranta. Lamarin da ya sa ta kan sassauta hukunci da take yankewa a matsayinta na mai shari'a a kotun tarayya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ganin cewa ana yawan juyin mulki da kuma yawan fama da rashin tsaro a yankin Afirka ta Yamma. Tsafin shugabannin yankin da sauran masu ruwa da tsaki suka yi wani taro a Abuja karkashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da neman mafita. Hassan Maina kaina gare ka.
We have had 5 coups. 3 succeeded. 2 have failed.
Tsohon shugaban kasar Saliyo Sir Ernest Bai Koroma kenan ke jawabi yayin taron kungiyar dattawan yammacin Afrika inda yake neman jagororin siyasar shiyar, masu tsara manufofi, kungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an diplomasiyar yankin da su zabura a kokarin da halin yanzu ake yi na dakatar da yawan juyin mulki da ke neman zama ruwan dare a wannan yanki, da ma kyakkyawan shugabancin da halin yanzu ke kara tabarbarewa. Shugaba Ernest Bai Koroma, wanda ya ce juyin mulki uku cikin biyar da suka yi nasara cikin shekaru biyu kacal a Afirka ta Yamma, to lalle-lalle lokaci ya yi da shugabanni za su yi karatun tanisu tare da yin tuntuntuni a kan wannan kalubale da kuma ababen da ke haddasa zaman rashin tabbas a wannan yanki. Tsohon shugaban kasar Nasa Aliyu ya ce akwai buƙatar lalle-lalle a ɗau matakai kafin abubuwa su ƙara su kurkucewa, duk kuwa da ɗan matakin da ƙungiyar gamayyar ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS da kuma tarayyar Afirka wato AU ke ɗauka. Taron dai wanda ake yi da zumar duba irin illolin da yanayin tsaro da talauci da kuma annobar corona suka jawo, kana da kokarin da wasu shugabanni ke yi na yin mannau akan mulki da ta kokaka da kuma hakan ke haddasa yawan juyin mulkin. Tsohon shugaban Najeriya da ake mai kallon tauraron demokradiya Dr. Goodluck Ebele Jonathan, wanda shi ke jagorantar wannan taro, ya nuna damuwa bisa irin yadda sojoji ke wa tsarin mulki shishigi.
This is why we need to constantly advocate for strengthening of our democratic institutions.
Ya ce abin ma ke nan da ya sa muke ta hankoron ganin an ƙarfafa turakan tsarin demokradiyyarmu, domin turaku masu ƙarfi su shika-shikan tsorewar tsarin demokradiyya da cigaban ƙasa. Masu ruwa da tsaki dole ne su taimaka don samar da wani tsarin da zai kai ga cimma hakan.
To help in this regard and fashion out the best approach towards strengthening our political systems.
Tsohon Prime Minister Burkina Faso Sir Kadre Desire Ouedraogo na mai ra'ayin in har ana son haƙa ta cimma ruwa, to dole ne fa ƙungiyar ECOWAS ta yi kamar tana yi wurin dakatar da rigingimu da kuma ɗaukar mataki nan take in an samu wasu fanɗararrun sojoji sun yi juyin mulki shishigi. Jami'ai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai da Ƙungiyar Cigaban Ƙasashe ta Ƙasar Jamus ne ke sanya ido a wannan taro. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tawage da Hassan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Masu bincike suna ƙara faɗaɗa bincikensu a yau Alhamis domin neman akwati na biyu da jirgin gabashin China da ya faɗi a kudancin ƙasar ɗauke da mutum aƙalla 132. Ruwan sama da rashin kyawun yanayi sun sa binciken yana fuskantar ƙalubale. Hukumomi sun ce sun gano abin da suke tunanin cewa abin naɗar magana ne, wanda na ɗaya daga cikin akwatuna guda biyu da ake masa fentin ruwan lemu saboda a yi saurin gane shi. A cewar hukumomin za a aika na'urar zuwa birnin Beijing domin a yi nazari tare da tantance ta. Jirgin na gabashin China kirar 5735 yana dauke ne da fasinjoji 123 da kuma ma'aikata 9 wanda ya taso daga lardin Kunin a Yunnan zuwa Gwanzu a lokacin da hadarin ya faru a yammacin Litinin a wajen garin Wuzhou na yankin Guangxi. Ana fargabar duka mutane 132 da ke cikin jirgin sun rasa rayukansu. Akalla mutum 7 ne suka rasa rayukansu a wasu harhare guda 2 da aka kai waɗanda kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin su, kamar yadda 'yan sandan Somalia suka tabbatar. Akalla mutum 6 suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a filin tashin jiragen birnin Mogadishu mai tsatsauran matakan tsaro. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai dan Somalia 1 da wasu baki 'yan kasar waje su 5 a cewar 'yan sandan. Jami'an tsaro sun yi nasarar kashe 2 daga cikin 'yan bindigar, kamar yadda kakakin 'yan sandar Manjo Abdul Fatah Adin Hassan ya ce.
To gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu nufi jamhuriyar Niger, inda kayan abinci suka yi tsada matuƙa a yankin Agadez, yayin da kuma ake koko azumi ke gabatowa, wanda don haka hukumomi suka kaddamar da wani shiri na sayar da kayan abinci kan farashi mai rahusa. Hamid Mahmud Garika.
Jama'a da dama ne a Agadez suka nuna farin ciki bayan gwamnatin ta kaddamar da sayar musu abinci a farashi mai rahusa.
Wani in sai hatsi in samu ne kana azumi. Ina sai ga yana fiya 5 akan 375. Ina ji dadi. Hanni da marayi na mun ji dadi duka. Tunda Allah ne ban taba sayin shi ba in bayo ba. Ina ji dadi kamar kyauta aka bani shi. Azumi ya taho. Kan cikin gari jikka da isra ake sai da shi kasuwa.
Mun ji dadi wallahi mun gode. Kamar kyauta aka bani shi tunda na fara azumi da shi. Gari akan jikka da isra. Anan ko tabarkallah yanzu kan 75 ai ka san dai akwai sauki kuma ka samu na surfe ka samu na nika ka samu na wannan cafane sai mun na muka iyo hatsi da kayayyaki amma bu 75 aka sai da mana gashi hankali a sha'ana ta sai da mana
dama wannan yana cikin tsarin gwamnatin Niger na tallafawa mutanen da ke rayuwa hannu baka hannu ƙwariya. Akalla ton 160 ne aka ware mu yankin Arlet, yayin da garin Agadez aka ware mu shi ton 80. Inji Malam Nura Malam Sani, shugaban da'irar garin Arlet.
Allah ka mu babbar ranar suka umarni da aka ba mu yawuni san koli mu zo mu cika shi. Sun sa wa'ansu abubuwa na tsari na taimaka ma talakoci. An san damana bata yi kyau ba, damana da bata yi kyau ba kenan dole an kula da talaka, kuma an san akwai wajeje dewa wanda suna cikin halin kakana kai na rashin kwanciyar hankali. Duk wannan abubuwan su ne suka gamu suka sa tsari na taimaka ma talakoci su sai abinci da kuɗi arha. Wannan buhu da ake saida shi Arlet jika 30, nan za a saida shi jika 13 kawai. Kaga an taimaka da matalaka kenan. Arlet an ba ta ton 60 kullum department gugaram tana da ton 50 dan tana da ton 50.
Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jihar Agadez ke fuskantar hauhau farashin kayan abinci, inda masana ke alakanta shi da mamayar da kasar Rasha ke yi wa Ukraine. Malam Kallamu masanin tattalin arziki ne da ke koyarwa a jami'ar jihar Agadez ya yi karin haske kan alakar tsadar kayan abinci da yakin Rasha da Ukraine.
Lalle wannan tsadar abinci yana da alaka da nasaba da wannan yaki da aka Ukraine da Russia. Me yasa? Saboda abinci da dama yana fito mana daga Alger. Wannan tashin hankali da ake tsakanin Ukraine da Russia, su matan Alger da su Egypt, alkaman nan da aka sarrafa ta can Ukraine su ne yawancin ta ne ga nan ga zakkuwa musu. Yanzu kuma da yakin ga ya kai wajen yau kwana 29 ana yaki, rashin zakkuwa wannan abinci shi yasa dan abin da aka hannunmu yawancin shi duka yanzu duk mangazin ne masu aje abinci, bankin fulawa da mai duka sun saida.
Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid, kada a manta wannan shirin na zawo muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kungiyar binciken kwakwalwa ta duniya wato International Brain Search Organization ta ware makon jiya wato 14 zuwa 21 ga watan Maris a matsayin makon da ake wayar da kan jama'a kan mecece kwakwalwa da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. A dan haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da farfesa a tsangayar sanin halittar dan adam dake Jami'ar Ahmadu Bello wato Dr. Abdulsalam Magaji. To likita kamar ma me ake so a cimma a wannan mako da aka ware don wayar da kan jama'a game da yadda kwakwalwa take aiki?
Abinda wannan mako da aka ware yake sanya cimma shine a ci gaba da fadakar da al'umma akan yadda kwakwalwa take aiki, saboda idan mutane suka fahimci ko al'umma ta fahimci yadda kwakwalwa take aiki, wannan zai kare matsaloli da ake amfani da su na wajen shaye-shaye da matsaloli da ake amfani da su na wajen hatta amfani da abubuwa wanda ko da na abinci ne akan wai a sa kwakwalwa ta aiki wanda ba lalle wannan aikin ya kamata nata ne wanda ya dace da ita tayi ba, da kuma ainihin wato kokarin sai an takurawa kai akan cewar a ga an yi aiki da kwakwalwa inda bata dace ba, wanda wannan zai taimaka wajen harkar abin da ya shafi ilimi, ya shafi abin da ya shafi harkar wato zamantakewa na ainihin wato mutane a matsayin ma'aurata ne, a matsayin wato iyali ne, a matsayin wajen aiki ne, kuma zai taimaka a wajen hatta shugabanci, tunda an gano yanzu wasu da dama a waɗanda suke shugabannin al'umma saboda shaye-shaye ko saboda yin amfani da kwakwalwa ta hanyar da bata dace ba, ya sa ya zama na cewar ba a samun damar a kwakwalwar ta yi aiki yadda ta dace. A ƙarshe sai ya zama na cewar duk wani abu da suke aiwatarwa ana aiwatar da shi a cikin rashin hankali ko kuma rashin wato abin da ya dace. To wannan dai su ne wasu daga cikin dalilai abin da ya shafi shi wannan mako na wayar da kai akan ayyukan kwakwalwa.
To bayan haka masu sauraron mu za su so su san wai shin mecece ma kwakwalwa?
Ita kwakwalwa wani bangare ne wanda yake na jiki wanda yake lura da harkokin da suke faruwa a jiki gaba ɗaya. Kwakwalwa ita ce wato headquarter wanda duk wani bangare na jiki yana jikinsa, ko kuma duk wani bangare na jiki ita take lura da shi domin ya zama na cewar aikin sa da tabbatar da aikin da sa aiki ya tafi daidai yadda ya kamata, kada ya yawa kada ya kadan. To wannan ita ce kwakwalwa, kuma tana kunshe a cikin kwanso na kashin da yake kai, kuma tana rufe da wannan kashin wanda yake kashi ne mai kwari, wannan ita ce kwakwalwa.
To likita yaya ma kwakwalwa take gudanar da ayyukanta?
Ita kwakwalwa tana aiki ne ta wajen amfani da wasu ƴan sakonni waɗanda ake ce musu nerves, su ne wato suka hada kwakwalwa da kuma dukkan sashen jiki. To daga nan ne su waɗannan wato wanda ana iya ce musu jijiyoyi suke karɓo sakonni daga ɓangarorin jiki su tura kwakwalwa. Ita kuma kwakwalwa zan sai ta bayyana me ya kamata a yi. Alal misali, a ce yanzu mutum ya sa hannunsa akan wani abu wanda yake mai tsini ko mai zafi, akwai su irin waɗannan jijiyoyi waɗanda suke a kan fatar da aka ji wannan zafi ko wannan abu mai tsini yake. To wannan su ne za su ɗauki wannan sako sai su tura kwakwalwa. Ita kuma kwakwalwa sai ta bada dama na cewar a cire hannu daga gurin domin ya zama na cewar an kare hannun nan, kada ya zama na cewar ya ji ciwo. Wannan da na faɗa ɗan ƙaramin misali ne, amma duk wani abu da yake faruwa a jiki haka yake. Kwakwalwa ce take iya gaya maka cewar ka ci abinci ka ƙoshi, kada ka ci ya zama na cewar a cikin ka ya zama na ka ci abin da yafi ƙarfin ka. Wato a ji an ƙoshi kwakwalwa ce, a ji ana jin yunwa kwakwalwa ce, a ji ana jin fitsari kwakwalwa ce, a ji lokacin da ya kamata ainihin a fitar da fitsarin duka. To wannan dai shine duk wani abu da ake samun sa a cikin dan adam, kwakwalwa ce take sarrafa me ya kamata a yi ta wajen karɓar sako, ita kuma ta bada sakamakon me ya kamata a yi a yanayin da wannan sako ya zo mata.
Kamar wasu abubuwa ne suke iya damun kwakwalwa?
Ita kwakwalwa wato wani kamar yanda na bayani a baya, tana da matukar zama mai amfani da kuma ba ta sa rikitarwa, tana da matukar neman a kare ta daga duk wani abu da zai dame ta, ko na abin da zai dame ta na wajen jini da zai shiga cikin ta idan ya jirkita, to yana iya sa mata matsala. Shi yasa ita kwakwalwa tana da bukatar a koda yaushe ta fi kowane bangare na jiki neman iska, wato wanda muke ce mata oxygen, da kuma abinci. Shi yasa koda sauran bangarorin jiki za su iya aiki da iska ya kadan, amma ba sa iya dogaro ai za su iya aiki da iska koda ainihin kadan ce, amma ita kwakwalwa ba ta iya yin aiki ba tare da iska mai yawa cikakkiya da kuma abinci ba. Shi yasa wani lokacin dan adam zai zama na cewar ya ji kamar baya iya tunani, baya iya gane komai saboda saba jin yunwa, amma idan ya zama mana cewar a wannan lokacin kuma bangarorin jikinsa za su iya yin aiki, wato hannaye, kafa, ya tafiya, ya sauransu, amma banda ainihin ita kwakwalwa. To kwakwalwa tana da wannan dogaro da abinci da iska wanda yake yafi na kowane bangare na jiki.
Wasu abubuwa ne ke sa kwakwalwa ta lalace?
To saboda wannan hali na kwakwalwa da wato zamanta mai matukar neman komai nata ya zama daidai wa daida. To idan aka samu jini ya gurbata da wani irin abu wanda ya zama na cewa bai dace kwakwalwa ta karbe shi ba, to sai ya zama na cewa ta jirkita. To shi yasa mahaliccin mu sai kwakwalwar nan ya bata dama, ko kuma ya sa ta zama ana kare ta daga abubuwa da yawa. Na farko dai kariyar da aka bata shine idan muka soma daga wajen gunda take, tunda ita kwakwalwar nan kamar laka take. To tunda kamar laka take sai ya zama sai aka sata a cikin kokon kai. A cikin kokon kai din ma sai aka rufe ta da wasu abubuwa waɗanda muke ce musu meninges, kuma wannan meninges din kamar wajen guda uku ne, hawa uku. Wato yayin da aka bar ainihin aka shiga cikin kokon kai, to wannan meninges din guda uku suna nan ana ce musu fear, akwai dura, akwai kuma subarachnoid, saboda a kare ta. Bayan waɗannan hawa uku kasa kafin aje a tarar da kwakwalwar kuma sai ya zama kuma aka samar da wani ruwa wanda yake zagaye kwakwalwar yana kare ta daga wato samun buguwa, kamar yanda ake sawa mota shock absorber, yanda koda ta shiga cikin wani guri wanda yake mai dan kwari wato gallop zai zama na ta girgije bata samu ta girgije ba, wanda wannan ruwa muna ce mishi cerebrospinal fluid. To sannan kuma kwakwalwar nan an kara kare ta akan cewar hatta jini da yake shiga cikin ta kada ya zama na cewar ya zama ya je ya hadu da ita wato lokaci guda, domin idan jini ya tafi ya same ta gaba daya ko kuma gaba gadi, to wannan jinin idan ya jirkita da wani abu waɗanda wato sinadaran da ke cikin jinin sun zama ne sun yi sama ko sun yi kasa, to wannan zai shafe ta. To sai aka sa mata wani abu da ake cewa blood brain barrier, wanda yake raba ita kwakwalwa da jini, domin duk abin da zai shiga cikin kwakwalwar sai a sa shi ya shiga cikin wasu bututu, wanda wannan bututun shine zai zare abin da ya fi cancanta kwakwalwa ta samu sai ya kai mata, domin kada a bari jini ya je ya shiga ko kuma ya zama yana wato tabata gaba gadi, wanda wannan zai iya kawo matsala. To waɗannan duk matakai ne wanda ya zama na cewa Allah mahaliccin mu ya sama kwakwalwa, wanda wannan yasa idan ko kuma take aiki yanda ya dace. Akwai abubuwa da dama waɗanda za su iya damunta yayin da ya zama aka dinga kawo wasu abubuwa da bai kamata a ce sun shiga jiki ba. Muna iya bada misalai da cewa kamar abin da ya shafi shan miyagun kwayoyi, shan abubuwan maye, shan abubuwa ko kuma cin abubuwa waɗanda suke za su gurbata wannan jini. To waɗannan duka suna shafa kwakwalwa a wajen ya zama na cewa ya dame ta.
Kamar wasu alamu ne ke nuna cewa akwai matsala a kwakwalwar dan Adam?
Wasu daga cikin alamomi da suke nuna kwakwalwa tana da matsala shine yayin da ya zama na aikin da ya kamata ta yi an fara samun gurbacewa a ciki. Muna iya bada misali kamar akan cewar mutum ya zama na cewar baya iya riƙe abubuwan da aka yi, wanda zai zama na cewa kwakwalwa ya kamata a ce tana da riko da shi. Mutum ya zama mai yawan mantuwa, to duka irin waɗannan abubuwan suna wasu daga cikin abubuwan da ake iya ganewa cewa kwakwalwa ta samu matsala.
To likita yaya ya kamata mutum ya riƙa duba kwakwalwarsa?
Ita kwakwalwa duba ta wani abu ne wanda ya cancanta a lokacin a kullum. Shi ba wani abu ne kamar yadda sauran sassan jiki wanda za a ce wato a tafi aje a duba su a wani lokaci a lokaci, a'a, ko a koda yaushe, domin abin da ake nufi shine duk wani abu da aka san cewa zai zama mata matsala kamar yadda ne magana a baya, abubuwa wanda za su jirkita ainihin yadda jinin ta yake ko kuma yadda ainihin aikin jikin dan Adam yake na wajen bangaren shaye-shaye ne, bangaren yin abubuwa ko kuma wato zukar abubuwa wato waɗanda za su iya bata ta, duka waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda za a yi kokari a kare. Kuma gurin lura da ita shine wato a dinga yawan amfani ita wajen abubuwa masu amfani, wajen karance-karance, wajen kokarin wato zama a guri wanda yake babu abubuwan cuta sosai, domin ita kwakwalwa idan ta samu matsalar cuta ta fi kowane bangare saurin wato daukan matsala ta shigar da shi, kuma ya zama na cewar kafin a yi maganin sa ita kwakwalwa nan da na yawanci tana zama ta samu matsalar lalacewa, wanda wannan yana iya sawa wasu bangarorin jiki ya zama na sai daina aiki kamar abin da ake cewa stroke. Sannan kuma ita kwakwalwa tana son a dinga lura da ita na wajen yin kokarin duk wani abu da wanda zai dinga wasa ta, wato kamar da ake cewa wasa kwakwalwa. Shi yasa ya zama na cewa waɗanda suka saba da karatuttuka wato kamar malamai za ka ga cewa koda lokacin da ya zama na cewa sun tsufa kwakwalwan su suna da ƙarfi, saboda ba su cika manta abubuwa ba, saboda ita kwakwalwa wato tana kamar samun atisaye na wajen gane abu da rike shi, domin ita tana rike abubuwa masu dumbin yawan da ba za ka iya tunani ba, domin an gano cewa wanda suka fi kowa wato kokari kwakwalwar su ma ba ta iya amfani ko kuma ba su yi amfani da kwakwalwar su kashi biyar ba ma. To shi yasa ita kwakwalwa ba abin da ba za ta iya dauka ba sai dai in ba a yi mata kokarin an yi mata horo ba. To shi yasa wanda suka horo kwakwalwar su da karatuttuka da rike abubuwa za ka ga cewa suna rike waɗannan abubuwa, kuma abin yana yin tasiri sosai.
Daga ƙarshe wata shawara shawara zaka bama masu sauraronmu don inganta lafiyar kwakwalwa?
Ina so ne amfani da wannan dama a wajen kokarin cewar al'umma ta yi kokari wajen lura da kwakwalwa da kare ta, domin yayin da ya zama ba a yi mata wannan ba, to zai zama kwakwalwa ta zama an samu matsaloli masu dumbin yawa. Sannan kuma al'umma da gwamnati da iyaye da masu fada'aji su yi kokari wajen kare martabar al'umma, musamman a yanzu da ake samun matsaloli na shaye-shaye da gurbata wato ita wannan kwakwalwa, wanda wannan yana zama abubuwa masu matsala, abubuwa masu hadari wajen maida ita al'umma ta zama na cewar wato ta zama ta banza. Sannan haka waɗanda suke ayyuka kamar shugabanni da kuma masu yin wani abubuwa na tunani da za su sai sun dora kwakwalwa a kan lalle sai ta musu aiki mai yawan da ba zai iya ba, da kuma ainihin wato lura da rashin bacci, duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a dinga lura da su. Harkar abubuwa wanda ya shafi wato gajiya a dinga kokari ana kare ta, idan aka gaji a huta, sannan kuma idan aka samu damar yin bacci ai bacci, idan rashin bacci da rashin wato hutawa suna daga cikin waɗanda suke lalata kwakwalwa, kuma a ƙarshe a samu matsaloli masu dumbin yawa.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abdulsalam Magaji, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To gaida wa yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana ta email.
Sakon na farko a yau, sakon haɗin gwiwa ne daga baban da mamman bande tare da Isuwo Suleiman da Ali Sarki yakin Ghana, inda suka ce salamu VOA Hausa. Mun yi farin cikin yadda gwamnatin jamhuriyar Niger ta rage kudin kayan masarufi domin talakawa su samu sauƙin rayuwa. Allah ya sa kada rijiya ta bada ruwa buga ya hana. Sai kuma sako na gaba, kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Jamila Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau, tare da Fatin Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau, su kuma cewa suka yi a zaben shekara ta 2015 APC ta yi amfani da matsalar rashin tsaro ta ci zaɓe. Yanzu kuma PDP na son ta yi amfani da matsalar rashin tsaro don ta lashe zaben shekarar 2023. Mai ƙarshe kuma sai saƙon Safiyanu Gumar Zangon Daura, shi kuma cewa ya yi assalamu alaikum VOA Hausa. Yan siyasar Najeriya masu buƙatar tsayawa neman shugabancin Najeriya, suna muku fatan alheri. Amma fa fatan duk ɗan Najeriya Allah ya mana zaɓi ta alheri. To madalla, mun kuma gode da saƙonin naku, ku ci gaba da aiko mana saƙonni.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Cewa a yau Alhamis shugaban NATO za su gana a Brussels don tattauna martani na gajeren lokaci da dogon lokaci da za su ɗauka kan mamayar Ukraine da Russia ta yi na tsawon wata guda, yayin da za su kuma saurari jawabin neman ƙarin agaji kai tsaye daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Gabanin ganawar, Zelensky ya yi amfani da aika saƙon bidiyo da ya gabatar da Turanci don neman mambobin NATO taimako mai inganci da iyakancewa da ya haɗa da makamai wa dakarun Ukraine. Koriya ta Arewa ta kaddamar da abin da ya nuna harin makami mai linzami, kirar ballistic a yau Alhamis. Gwamnatin Japan da Koriya sun tabbatar da hakan cikin abin da ya kasance kaddamarwa ta farko da Pyongyang ta yi tun bayan shekarar 2017.
To masu sauraro, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham wacce ta hada mana shi, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.